sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Wani jerin gwano na addini da aka gudanar jiya Juma'a da ranar da ake kira Good Friday ya ratsa unguwar Eaglewood na birnin Chicago da ta yi kaurin suna da jimawa a matsayin unguwar da tafi kowace hadari a birnin. Jerin gwanon da wani limamin Katolika Cardinal Blas Sofich daga Chicago Archdiocese ya jagoranta ta yi koyi da takawa da Isa Almasihu ya yi kan hanyar da ta kai shi ga gicciye. Mutanen sun yi jerin gwanon ne na neman zaman lafiya a unguwar, inda suka rika tafiya suna addu'o'i da rera waƙoƙi, suna kuma karanta jerin sunayen mutane 158 da aka kashe galibi sakamakon harbin bindiga a cikin wannan shekarar. Sofish ya ce tilas ne ya ɗauki mataki kan batun mallakar bindigogi a cikin al'umma. Yace mun kuma sani cewa akwai haƙƙi akan matasa waɗanda suka shiga tashin hankali a maimakon zama mutanen ƙware na yin abin da zai taimaki rayuwarsu. Birnin Chicago ne kan gaba a Amurka bara, inda aka kashe mutane 760, aka kuma harbe da bindiga har so 4,300. Watan jiya shugaba Donald Trump ya gana da shugaban kungiyar 'yan sandan birnin Chicago, ya kuma nemi sanin abin da ke faruwa a wannan birni, inda ya ce babu hujjar tashin hankali da ake yi, ya kuma yi alkawalin tallafawa jami'an 'yan sanda wajen shawo kan wannan matsala. Kamfanin Apple ya samu izinin gwada motoci da ke tuka kansu a titunan California, ya zama kamfani na baya-bayan nan da zai gwada wannan fasaha. Hukumar kula da sufurin motoci ta jihar California ta bayyana jiya Juma'a cewa an ba kamfanin Apple izinin gwada motoci uku da kamfanin motoci na Lexus ke kerawa. Kamfanin Apple ya shiga sahun kamfanonin da aka ba izinin gwada motoci masu tuka kansu, inda kamfanoni 29 suka sami izinin gwada fasahar a jihar California. Kamfanonin sun hada da fitaccen kamfanin nan na Google da kuma kamfanonin kera motoci da suka hada da Ford, General Motors, BMW, Volkswagen da kuma Tesla. Izinin da aka ba Apple zai ba da dama ga mutane 6 su gwada fasahar. Dokar jihar California dai ta buƙaci mutum ya kasance a cikin mota da ke tuka kanta domin ya ɗauki mataki idan aka samu kuskure. Jami'an kamfanin Apple sun ce izinin ba yana nufin kamfanin Apple yana shirin kera motoci ba ne, sai dai ya yiwu ya kirkiro da wata manhaja da za a iya amfani da ita a fasahar motocin da ke tuka kansu. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake aikawa Koriya ta Arewa wani sabon gargaɗi ranar Alhamis da cewa kada ta sake yin wani abin da zai tak da hankali, yayin da rahotanni ke nuni da cewa Pyongyang za ta gudanar da babban hutun kasarta tare da gwajin wani makamin nukiliya. Trump ya faɗa a fadar White House cewa Koriya ta Arewa ta zama matsala, ya kuma ƙara da cewa za a yi maganin wannan matsalar. Koriya ta Arewa ta mai da martani jiya Juma'a, inda ministan harkokin wajen kasarta Han Sung-rol ya shaida wa kamfanin dillacin labarai na Associated Press cewa lamarin yankin Koriya yanzu yana wani halin ture ka gatsiya, kuma demokuraɗiyyar jamhuriyar al'ummar mutanen Koriya ba za ta naɗa hannu tana kallon Amurka na shirin kai mata hari ba. Ya ce idan Amurka ta ɗauki matakin soji na ganganci, to kuwa za mu tankare da ƙarfi, in ji Han, wanda ya ambaci Koriya ta Arewa da ainihin sunanta demokuraɗiyyar jamhuriyar Koriya. Muna da nukiliya mai ƙarfi a hannunmu, kuma ba za mu naɗa hannu muna ganin Amurka tana kai mana hari ba. A wata hira ta musamman da kamfanin dillancin labarai na Associated Press a Pyongyang, Han ya kuma ɗora wa shugaba Trump alhakin tsamarin da aka kara samu ya ce idan sakonni da yake aikawa da kakkausan lafazi ta hanyar Twitter suna tada hankali. Shugaban Amurka Donald Trump ya yaba wa sojojinsa domin nasarar da suka samu a harin da suka kai wani wuri da kungiyar IS take da karfi a lardin Nangarhar na kasar Afghanistan, wanda bomb mai karfi da ake kira MOB a takaice, bomb mafi girma da ba a yi na nukliya ba a jerin makaman nukliyan, wato a jerin makaman Amurka. Shugaba Trump ya shaida wa manema labarai cewa an sake samun nasara a wannan ma idan ka dubi abin da ya faru a cikin makoni 8 da suka shige, ka kuma kwatanta da abin da ya faru a cikin shekaru 8 da suka shige, zaka ga akwai bambanci matuka.
Labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu saurare, ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin karamin sani.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne.
Gidan nan ba gida bane, matsala dai ne gidan haya. Gidan nan ba gida bane, matsala dai ne gidan haya. Duk wanda yake a gidan haya Allah ba shi wuri yayi nashi, ko babu kudin buga kwano ya samu koshimci ya zuba sama. In kai haka ka hita kargange tunda ka huta da biyan haya. Gidan nan ba gida bane, matsala dai ne zaman haya. Kai ga ka gidan haya, wancan gashi gidan haya, waccan ga ta gidan haya, ku duka kun ga mu kun hade. In kai kana da dangana, kila wancan baya da dangana.
To ma dalla kafin mu nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau, muna nan dauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotanmu na farko zai yi magana akan wata cibiyar kula da mata masu cutar sankarar nono da aka samar a jihar Neja. Rahotanmu na biyu zai yi magana akan matsalolin da mata kan fuskanta yayin da suka haihu a gida maimakon zuwa asibiti. Shi kuwa rahotonmu na uku zai yi mana magana ne akan tanadin da hukumomi suka yi a jihar Jigawa domin kare yaduwar cutar sankarau da take neman zama ruwan dare a arewacin Najeriya. Rahotonmu na hudu da na biyar za su yi mana magana ne akan kokarin kawar da cutar shan inna a jamhuriyar Nijar da kuma Najeriya, aikin da ake dab da cimma nasarar kawar da cutar kwata-kwata daga kasashen biyu. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla gaida Muhammad Nasir.
Matsalar gidan haya, ko da kun kai ku tara, makewayen ku guda ake, matar wancan ta shiga, matar wancan na jura, kai kuma ga kaka na jura, shi ne matsalar zaman haya. In kana a gidan haya, matar ka ba ta da walwala, ƴaƴanta ba su da walwala, baƙon ka ba da walwala, in kai magana a kadan maka. Gidan nan ba gida ba ne, matsala dai ne zaman haya.
An samar da wata cibiyar kiwon lafiya da za ta rinka kula da mata da ke fama da cutar sankarar nono a jihar Neja, inji wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari.
A kokarin shawo kan matsalar mutuwar mata a sakamakon kamuwa da cutar sankarar nono da kuma sankarar mahaifa, uwar gidan gwamnan jihar Niger a Najeriya Dr. Amina Abubakar Sani Bello ta kafa wata cibiyar yaki da yaduwar cutar sankarar nonon da ta mahaifa a jihar Niger. Matsalar cutar sankarar nono dai babbar matsala ce da ke addabar mata, tare ma da hallaka su a wasu lokutan, al'amarin da ke buƙatar kulawa ta musamman. A cikin wata hira da muryar Amurka uwar gidan gwamnatin jihar Niger Dr. Amina Abubakar Sani Bello ta ce babban gurin su shine a rika gano cutar da wuri tun kafin ta yi illa ga mace kamar yadda ta yi karin bayani.
Mun kafa wani center ana kim na duba mata dan a gano waɗanda suke da kaman ciwon sankaran nono a farkon shi. Matsalan ciwon sankaran nono shine yawanci mata suna zuwa lokacin abu yayi nisa babu wani abu da za a iya yi, daga nan mata sai su mutu daga cikin wannan ciwon. To amma shi abin da yake bukata shine a gano shi da wuri. Wayansu lokaci bamu iya hana ciwon, amma muna iya kamawa da wuri ta yadda za a samu maganin shi da wuri, mata su samu lafiya. To abin da center dinmu muke yi shine duka mata, ko da muna wato ana screening din su, ana duba su, ya ana tantancewa, ana tantance su a gano waɗanda suke da matsala tun da wuri ko kuma wanda ba su da shi. Waɗanda kuma ba su da shi, in an duba su sai a ba su lokaci wanda za su sake dawowa ana duba su, dan mun manufar mu shine duk wanda take da irin wannan ciwon a kama shi tun da wuri ta yadda za a bata magani da wuri. Kuma muna tantance mata game da ciwon sankaran na bakin mahaifa, ana ce mashi cancer of the cervix. Shi wato ciwo ne wanda yakan dauki shekaru da yawa kafin ya kama mace. Alamomin ana ganin su da wuri. To wannan ma in muka tantance mata, muna ganin alamomin nan take, muna iya ba su magani ta yadda ba za su kama wannan ciwon ba.
Amma yanzu ya girman wannan matsalar take musamman a Niger.
Yana da yawa. A Nigeria gaba daya a cikin ciwukan daji ko sankarau da ke kama mata, waɗannan guda biyu na nono da na baki mahaifa su ne suka fi kashe mata. Saboda haka ciwo ne mai muhimmanci, kuma matsalan da muke da shi shine mutane sun canfa shi, ba su zuwa asibiti da wuri. To mun manufar mu a nuna ma mata cewa, mutane ma da maza da mata cewa, waɗannan cututtukan ana iya kama su da wuri, amma abin da ake so shine a tafi asibiti da wuri a je a duba.
Uwar gidan gwamnatin jihar Niger Dr. Amina Abubakar Sani Bello, Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Masana harkar kiwon lafiya suna ci gaba da bayani akan irin matsalolin da mata ka iya fuskanta inda suka haihu a gida maimakon zuwa asibiti. Muhammad Salisu Rabiu na da rahoto daga kanan Dabo.
Professor Isa Abubakar, ƙwararren likita ne asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano, ya ce ba wai jarinta ba ce mace mai juna biyu ta ce za ta haihu a gida maimakon asibiti.
Domin in ba a yin ba, za ka ga za a iya samun hauhawar jini wanda zai iya yin tsanani har ya kai ga mace ta fara jijjigar jiki kamar mai farfadiya. To duk yi idan ta yi wannan, kwakwalwarta take lalacewa. To in ba a yi sa'a ba, har mutuwa tana iya zuwa. Ko kuma zubar jinin nan tun ana ganin shi wasa-wasa, sai ya zo ya zama na kaman an bude famfo ruwa ya zuba kafin a dauki wani mataki, wani lokacin har shi ma mata ta mutu. Ko kuma zazzabi din wanda ba a gane kan shi ba, idan ba a je an yi maganin shi ba, zai watsa duk jiki, shi ma yana iya jawo mutuwa. Ko kuma mahaifar tana motsi da dama yadda har za ta yage jini ya zuba, cuta ta watsu, shi ma a mutu. Da ko kuma idan ba a auna din an gani ba, sai gashi jini, saboda shi cikin da take dauke da shi, wataƙila kuma da wasu ƙwayoyin cuta da kuma rashin samun abinci ingantacce, sai jinin ta ya ƙare. Domin me, da ita kadai ce take amfani da jinin da Allah ya bata shi, yanzu sun zama su biyu, kuma wataƙila wacce take dauke da abin da yafi ɗaya, kaga uku ko hudu, jinin nan ba zai ishe su ba, sai ya zama na yayi karanci. To wannan karancin yana iya yin tsanani har ma mace ta mutu ko ta tagayyara sosai. To kaga duk a wajen awo, duk asibiti ana duba a ga waɗannan domin a dau mataki ko kuma na kariya ko kuma na magani.
Ina ga matan da suke zuwa awo dakta, amma wajen haihuwa sai su ce ragwanta ce haihuwa a asibiti.
To wannan shine babban matsalar mu a ƙasar nan, musamman a arewacin Najeriya. Yawanci kan yanzu kai ya dan waye wajen abin da ya shafi awo, amma wajen haihuwa har yanzu kan mutane da dama yana cikin duhu. Sai aga kaman wata jarinta ce a aihu a gida bayan an yi kokari an je awon nan. To ai mutum gare ya cika ladansa ga mu magidanta, ka maida hankali wajen sa matarka ta je ai awo, in za a baka wani yabo ne 100% ka ci, amma kuma sai ka zo ka gaza wajen haihuwa, bayan lokacin ne hatsarin yafi ma fitowa. Kayi tunani lokacin da ɗa zai fito ɗin nan, jini fa zai iya barkewa, akwai yadda zai barke daidai yadda yanayin yadda Allah ya tsara abin sa dole ne za a samu fitar jini amma kar yayi yawa sai yazo ya zamana wannan ba wanda zai iya cewa komi gani da akai abu ya tafi daidai a wajen awo to fa yanayi yana iya zuwa ba zata sai kaga jinin nan ya barke da gudu wanda idan kana ana asibiti ne karkashin ma'aikata kwararru akwai matakai allurori ne da za su yi ko kuma yadda ma za su jawo dan ya fito akwai dabaru ne yadda ba za a raunana ta jinin nan ya fito da gudu ba ko kuma dan a raunana shi dan wasu dan zaka ga ƴaƴan zaka har karya yaro sai ai ko kuma ma a shake mishi wuya da abin da yake jikin cibiyar shi wannan duk yana iya jawo matsala har yaro ya mutu ai asarar shi
Farfesa Isa Abubakar na asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano kenan Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano Nigeria
Bisa yanayi na zafin bazara da ake ciki yanzu cutar sankarau ta bazu a wasu jihohin arewacin Nigeria al'amarin da ya kai da an rasa rayukan mutane sama da 250 shin ko wasu matakai gwamnatin jihar Jigawa ta dauka domin kare al'ummar ta daga kamuwa da cutar Halimatu Abdullahi na da rahoto
Jihar Jigawa dai a hali yanzu ba ta cikin jihohin da suka samu barkewar wannan ciwo na sankarau amma duk da haka cewa mun shigo yanayi na tsananin zafi kuma da alama zafin bana kaman yazo da zafi sosai ana iya tsammanin barkewar irin wannan cuta ta sankarau kamar yadda muka gani daga kaman jiha irin ta Zamfara jihar Jigawa ta dau matakai na ganin cewa al'ummar ta bata samu barkewar irin waɗannan cututtuka ba babban mataki da aka dauka shine ana ƙara wayar da kan jama'a akan cewa ga mata yadda ake kamuwa da irin wannan ciwo na sankarau kwanciya a cikin dakuna da suke da matukar zafi kuma babu taga ba iska da take kadawa ta dauka ta fitar yawanci ana ga yawa mutane idan har dakunan ba su da irin wannan wadatacce iska musamman ko ba taga isasshiya to lalle ai kwanta a waje ko a baranda ko kuma ayi taga din sannan kuma a rage yawan mutane da suke kwana a daki bai kamata a ce mutane fiye da hudu sun kwana a daki ba kuma da wadatacciyar taga din idan suka wuce haka gaskiya akwai matsala kuma mutane su rika lura da wasu abubuwa kaman su alamun zazzabi tsananin ciwon kai da zarar sun ji wannan alama to su je cibiyar lafiya mafi kusa ko ta matakin farko ko kuma babbar cibiyar lafiya duk dai wanda za su iya zuwa su ba da rahoton wannan ciwo saboda haka waɗannan su ne matakan da aka dauka a yanzu haka kusan kasar gaba ɗaya ba ta da alluran rigakafi na wannan shi kansa ciwo na sankarau ko jihar Zamfara din yanzu ne ake kokarin shigo da su wannan allurai na rigakafi duk da cewa sun fara samu amma su din ma ba zai isa a samu na waɗannan jihohin Zamfara Kebbi da Sokoto inda abin ya fi yawa ba har kuma a shigo mana nan to amma duk da haka na san hukumar lafiya a matakin farko ta ƙasa gaba ɗaya tana yin duk abin da ya kamata ta shigo da irin waɗannan allurai saboda a samu a cimma yanayi na garkuwar jikin ɗan adam da mutanen mu suke a wannan arewacin Najeriya inda aka samu wannan matsala
wannan cuta ta sankarau wani yana shafawa wani ne
eh gaskiya ita cutar dama tana yaduwa ta hanyar iska ne idan mai ciwon yazo kamar koda bakunta ne kuma aka shiga wannan daki inda ba iska din to yana fitar da numfashi ko kaki ko wani tari ko atishawa to yana fitar da wannan kwayoyin cututtukan kuma idan da akwai iska tana kadawa to za ta fitar da wannan kwayar cutar daga wannan daki ita kwayar cuta ce da take hayayyafa lokacin da aka samu rashin iska da kuma tsananin zafi to in ya feso wannan to shi wanda suke tare zai iya dauka amma idan da akwai iska ko kuma wadataccen wurin makwanci ko wurin zaman al'umma to lalle kuwa insha Allah za a samu saukin wannan ciwo
Dr. Shehu Samba kenan babban director a hukumar lafiya matakin farko na jihar Jigawa Halimatu Abdullahi sashin Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya
an sami nasarar cimma yara har kashi sama da 100 a rigakafin cutar shan inna na watan Maris da ya gabata a maradin jamhuriyar Niger in ji wakilinmu Shu'aibu Mani.
Sakamakon tarin bitar shawarar ga kan cutar shin'inna da ta gabata, likitoci sun ce sun ci nasara ta kashi 101 da ɗan kai a cikin 100 na yawan yara sabiye zuwa shekaru 5 da haifuwa. In ji Malam Idris Abdu, malamin waye kai a DRSP.
Ita nasarar yawan yaran da kididdiga ta nuna cewa su ne ya cancanta, su ne ya kamata a ce kowa ya samu wannan rigakafi. Mun hauda ma'unan yara, wato shi ne a turance ake cewa san an burgil 90% maksa. Mun samu waɗansu wanda watakila sun ƙetaro ne, an samu ƙari saman yadda muke tsammani. Watakila kun san ko ga wajejen makiyaya masu kai da kawo, watakila sun ƙetaro sun shigo cikin jiharmu, ko kuma wasu baƙi haka ko makwabta Nigeria da sauransu da an samu an yi ga inda dai lissahi ya nuna an ɗan samu matsaloli. Matsaloli shi ne har gobe akwai wanda har yau dai ba su fahimci aikin ba. Tun kullum muna cewa sun hau hotunan nakiya ne, har dai a ci nasarar da a ce babu ita cikin doron duniya.
Sai dai ana magani kai na kaba. Amma raɗi gari lokacin da likitoci ke yin wannan bita, kimanin gidaje 36 suka ƙi wannan shoshawa, amma da jan hankalin likitoci da na magabata an ciwo kan 27. Domin haka ne mataimaki na biyu ga majalisar da'ira ta Maradi ya kawo tsokaci tare da jaddada kira ga uwayen ɗaya su gane makoma domin kare lafiyar 'ya'yansu. Malam Bazai Muhammadu ya ci gaba da cewa
an ana wannan vaccination su bar yara a kare su. Kariya ce ga yara. An ka yaro baka kare shi ba, ka bari abu ya same shi, kai za ka yi kuka, yan uwa za su yi kuka, kowa ma sai ya kuka. Tunda ɗanmu ne ɗan Niger, mu yi hatara. Waɗancan sauran vaccination ma da ake yi na an mace ta aihu, kamata yi matanmu su riƙa leƙawa suna tahiya kai da kai. An ce musu a wata uku su zo, su ta yi a wata uku nan kariya ɗansu ne. An ce su sake komowa a wata tara, wannan wata tara ta yi daga tayi su je a yi vaccine. Jama'anmu ta bari a yi wannan vaccination, shi ne muke tambayar ta, saboda 'ya'yanmu su rayu da kyau.
Malam Bazai Muhammadu kenan na majalisar da'ira Shu'aibu Mani, muryar Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar.
A jihar Bauchi wata kungiya ce ta yunkuro domin tallafawa a kai ga nasara wajen kokarin da ake na kawar da cutar shan inna, wato polio, a Najeriya. Amina Abdullahi Girbo na da rahoto.
Kungiyar Yankenke Group sun gudanar da taron fadakarwa kan cutar shan inna, inda suka nuna wasan kwaikwayo yadda illar cutar take shafan yara ƙanana. Da yake bayani shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko Pharmacy Adamu Ibrahim Gamawa, ya bayyana jin daɗin sa da gudunmawar da suke bayarwa a harkar lafiya.
Shan inna wata nau'i ce ta cuta da ke kama ƙananan yara, sannan ka sa su tana matuƙar barazana ga yara tun daga lokacin haihuwar har zuwa shekara 2. Kafin gano mecece cutar shan inna, yankunan mu na ƙasashen Hausa tun ana danganta ta da cutar cewa aljanu ne ke shafan yara, wato shan inna. Ana cewa wata jinnu ce da ake kiranta inna, takan shafi yaro saboda haka sai ya taso jikinsa ya shanya. Don haka ma da zarar an ga alamunta sai a garzaya wajen yan boki kamar yadda mun gani a dama. Don neman magani da ƙarshe yake gagara sai yaron da abin ya shafa ya tashi cikin nakasa idan ba a yi sa'a ba ma har ya rasa ransa. Rashin inna ba kawai a nan ƙasar ba a wasu ƙasashen Afirka da ƙasashen Asiya irin su India da Pakistan da wasu yankunan Latin America ta yi barazana sosai wajen cutar da ƙananan yara. Wannan ta sa gwamnatocin ƙasashe da Majalisar Ɗinkin Duniya da manyan ƙungiyoyi masu taimakawa.
Shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko kenan Pharmacy Adamu Ibrahim Gamawa.
Kacin mutane malam ba a dama mutum ya ɗan huta kenan a gidan su sai an bika da magani ko ba a asibiti kyauta mana mu je mu maganin ciwon kai ke fasa domin babu irin yadda ɗan polio ɗinnan suka zo gidanka ba irin wulaƙancin da baka musu ba kuma ni karan kaina na baka shawarwari iri daban-daban akan maganar polio nan amma ka watsa min kasa a ido amma yadda yanzu na taɓa kafan yarinyar nan na ji ina da ton cewa irin ciwon nan da nishan ina yi kama shan yi na kuma amma duk da haka ba zai yi mata addu'a ba zan mace insha Allah. Malam Shehu, ni na ɗauka zan zo gurin ka ka taimaka min da addu'a bayanina amma na lura kai ma ni gudancin ya lalaka kamar da yana kawai.
Shugaban ƙungiyar yanke-yanke group Alhaji Ɗanlami Muhammad ya bayyana ra'ayinsa kan wayar da kai dangane da cutar shan inna.
Mun shirya wannan taro ne wa shugaban addinin, shugaban al'umma da kuma wato ƙungiyoyi masu zaman kansu da suke alaka da kiwon lafiya. Sannan mun gano da cewa Najeriya tana cikin jerin waɗanda suke ɗauke da wannan cututtuka ko cuta ta shan inna. Sa'annan har an zo za a cire sunanmu sai abin ya sake bullowa a jihar Borno. To wannan dalili ya sa muka shirya fasahar kwaikwayo drama yar kwaikwayo game da wannan fadakarwa domin jama'a su fahimci cewa wannan cuta ce wadda batta da magani. In har ta kama yaro daga haihuwa zuwa shekara 5 to sai dai kawai ya samu nakasa. So wannan muka ga cewa muna da rawan da zamu iya takawa don ganin cewa an wato fadakar da kuma wayar da kan al'umma dangane da wannan ciwo. Abu na ƙarshe shine da muka lura da mai kuɗi da mai ilimi da mai lafiya duk Allah zai tambaye su ranan tashin alkiyama me suka yi da arzikin da Allah ya ba su na lafiya da kuɗi da ilimi. To mu a matsayin mu bamu da kuɗi bamu da ilimi amma akwai lafiya da kuma fasahar da Allah ya bamu muke so mu yi amfani da wannan dama.
Alhaji Ɗanlami Muhammad shugaban ƙungiyar yanke-yanke group kenan. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na Muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Madalla a gaida Amina Abdullahi Girbo daga Baucin Yakubu. Ibrahim Alfa Ahmed Gareka.
Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau. Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
Jama'a abinda ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri.